Shirin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata, 4 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, a yau Talata, kungiyoyin rajin kare demokradiyya a Sudan sun kira ga gudanar da zanga-zangar adawar juyin mulki a daidai lokacin da kasar ke kara shiga rudani bayan murabus din Prime Minister kasar a farkon makon nan. Akalla mutane 8 ne suka mutu a wata ambaliya da ta afku a kudancin Iran sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake zaton zai cika ba har zuwa ƙarshen wannan mako. Kana sabbin kamuwa da coronavirus a kasar Australia a yau Talata ya kai matsayi na tarihi, lamarin da ke ƙara ƙawainiya akan asibitoci da cibiyoyin gwajin cutar a faɗin ƙasar.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, 'yan bandaga sun kai hari a wata ma'ajiyar kayan aikin gina hanya da ke tsakanin jihohin Tillabéri da Tawa. Ga abin da wani mazaunin yankin ke cewa game da lamarin.
Daga wajen kasar Mali suka fito, bayan waɗanda suka fito ta kasar Mali kafin ran Juma'a da ran Asabar, an fara ganin moto 6-7 suna yawo cikin wannan zone sai a ce in ga mutanen nan suna yawo, to watakila za su haɗu ne ko suna jiran waɗansu ƴan uwansu akwai abin da suke son su yi.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto game da matsalar masu ba da bayanan sirri ga 'yan bindiga da ake fuskanta a yaƙi da ta'addanci a Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata, kungiyoyin rajin kare demokradiyya a Sudan sun kira ga gudanar da zanga-zangar adawar juyin mulki a daidai lokacin da kasar ke kare shiga cikin rudani bayan murabus din Prime Minister kasar a farkon makon nan. A cikin watan Oktoba ne aka hambarar da Prime Minister Abdul Hamdok, aka kuma sake dora shi akan mulki bayan wata guda, biyo bayan wata yarjejeniya da sojoji da zammar kwantar da tarzoma da kuma zanga-zangar kin jinin juyin mulki. Hamdok ya sauka daga mukaminsa a ranar Lahadi yayin da ya gaza cimma daidaiton siyasa tsakanin sojoji masu mulki da kuma kungiyoyin rajin kare demokradiyya. Sudan ta fada cikin rikicin siyasa tun lokacin juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba. Sojojin sun kwace mulkin kasar ne sama da shekaru 2 bayan wani gagarumin bore da ya kai ga hambarar da dadaddin mai mulkin Daniya Umar al-Bashir da kuma gwamnatinsa ta akidar Islama a shekarar 2019. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga gudanar da tattaunawa mai ma'ana tsakanin duk 'yan Sudan domin samar da dawwammamiyar zaman lafiya ta bai daya, a cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric. Akalla mutane 8 ne suka mutu a wata ambaliya da ta afku a kudancin Iran sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake zaton zai ci gaba har zuwa ƙarshen wannan mako, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka faɗa a yau Talata. Bayan ambaliya da ruwan sama a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata a yankin kudancin ƙasar, mun ga ƙaruwa asara da yawan mace-mace, inji kakakin ma'aikatar ceto ta ƙasa Mujtaba Khalidi a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. Mutane 5 a cikin adadin ne suka mutu a lardin Fars, wani jami'in ma'aikatar ceto na yankin yana fadawa kamfanin dillancin labaran ƙasar. Wani jami'in yankin kuma ya faɗa a jiya Litinin cewa ambaliyar ta kashe akalla mutum 2 a cikin lardin. Ruwan saman kamar da bakin kwarya ya lalata gonaki da gine-gine da gidajen birane da na karkara, inji Azadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabbin kamuwa da coronavirus a kasar Australia a yau Talata ya kai matsayi na tarihi, lamarin da ke ƙara ƙawainiya akan asibitoci da cibiyoyin gwajin cutar a faɗin ƙasar. A garin Melbourne, layin mutane da suke jira a wajen ɗakin gwajin yayi nisa, yayin da aka bada labarin sabbin kamuwa da cutar a New South Wales, jiha mafi yawan mutane a kasar Australia da kuma jihar Victoria. Jerome Weimer, shugaban kwamitin yaƙi da COVID-19 a jihar Victoria, ya ce adadin mutane da ake sa ran gani a asibiti ya zarce abin da ake gani a cikin kwanaki 10 da suka shuɗe. kana ana sa ran za a ci gaba da samun haka. Ya ce yayin da za a iya rage yawan adadin gami da ƙara yi wa 'yan ƙasa allurar rigakafi, hakan zai fi bada damar sarrafa tsarin kiwon lafiya. Sabbin adadin kamuwa da cutar na nufin ƙasar Australia ta zarce adadi na tarihi na COVID-19 na 500 a cikin wuni guda.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, 'yan bindiga sun kai hari a wata ma'ajiyar kayan aikin ginin hanya da ke tsakanin jihohin Tillaberi da Tawa. Labarin da ya yi sanadiyar mutuwar wani jami'in tsaro tare da jikkata wasu, yayin da har yanzu ba a bayyana yawan 'yan ta'addan da suka mutu ba a yayin arangamar da suka yi da jami'an tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lamarin ya faru ne a wani lokacin da jami'an tsaro ke yi wa ma'aikata rakiya akan hanyar su ta zuwa wurin da suke gudanar da aikin ginin hanyar Sanam zuwa garin Tebaram, wato tsakanin jihohin Tillaberi da Tawa a jihar Litinin. Jami'an tsaro sun yi nasarar fatattakar rukunin farko na 'yan bindigar da suka datse hanya, to amma daga bisani suka yi kicibus da wani rukunin na daban na 'yan ta'addan da suka musu kwantan bauna. Abinda ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro biyar, wasu bakwai suka ji rauni, kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin da abin ya ritsa da su ya shaida mana ta waya.
Lokacin da jar suka zo ya ci iskwarten mu, daidai muka hawa hanya lokacin nan suka ce kamar a kuma muhimman bisa hanya, ta gane ko sai sun ka tsaira mu don cikin su sauran sun ka je gaba don su ga hanyar kamar da yadda hanya ba suka shiga. Lokacin da an zama da wajen an ta'adda suka zama lokacin da moto 12 don sun ka kokowa da su sun ka kawo suka zubje mutum 6 cikin su cikin an ta'adda sun ka kawo mutum 2 sai sun ka bi sauran da wata mota su ta yi no bayan su mota da su no bayan su ta bi sauran a birnin nan. A shi gaban nan wurin da moto 300 sun ka sa ta saka da sun ka sa hanya saka sun ka raba sun ka yi group wajen uku haka. Waɗannan mutane suna suka gudu ma a hangar wuta. Cikin waɗannan bai soja wani an gudu wurin nan sauran suka yi mu ya sun ka mutu.
Don a ƙarshen mako aka fara gano wasu mutanen da ba a yarda da su ba suna taruwa a ƙwaryar ƙauyukan da ke wannan yanki da guda-guda dukansu akan babura, in ji wani mazaunin karkarar shi ma wanda ya buƙaci kada in bayyana sunansa.
Daga wajen ƙasar Mali suka fito, bayan waɗanda suka fito ta ƙasar Mali kafin ran Juma'a da ran Asabar, an fara ganin moto 6-7 suna yawo cikin wannan zon. Sai aka ce to in ga mutanen nan suna yawo, to watakila za su haɗu ne ko suna jiran waɗansu ƴan uwansu akwai abin da suke son su yi. To kuma an shaida ma mutum ma'aikanta, an shaida ma kowa.
Wannan al'amari da ke faruwa kwanaki kaɗan bayan sake buɗe makarantun boko ya mayar da hannun agogo baya a fannin sha'anin ilimin yara.
Mutane wallahi suna cikin rudani saboda kun san da cewa da kyar ne ma aka yi kokari dai da yar suka dawo aka fara karatu. To jiya ma a nan ma Tebaram ana jin ƙarin bindigogi kowa ya gida aka saki yara.
Ko da yake kawo yanzu hukumomi ba su fitar da sanarwa ba a dangane da wannan hali da ya yi sanadin rasuwar jami'an tsaro biyar, rahotanni na cewa 'yan ta'adda da dama sun sheƙa lahira a sanadiyar lugudan wutar da suka sha. Wannan shine harin ta'addanci na farko da aka fuskanta a sabuwar shekarar nan ta 2022, wanda kuma ke faruwa lokaci guda da wanda aka kai a kasar Mali, inda dakarun fama kimanin 15 suka rasu yayin da suka yi nasarar hallaka 'yan ta'adda kusan 90. Sulaiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yayin da Amurka ke magance karuwa mafi muni na cutar coronavirus, dalibai a duk faɗin ƙasar dole ne su jimre da canje-canjen gaggawa don ƙoƙarin dakatar da yaduwar cutar. Yaduwar nau'in Omicron ya sa kamuwa da COVID-19 a Amurka ya haura 500 a cikin wuni guda, adadin da ya ninka na mako guda da ya wuce kana ya ninka sau uku na makonni biyu a baya. Hakan ya sa jami'an makarantu suna nazarin yiwuwar sauya aniyarsu ta maido da ɗalibai zuwa azuzuwa bayan hutun lokacin hunturu, wanda a wurare da dama ya haɗu da hutun Kirismeti da na sabuwar shekara. Za a ci gaba da rufe makarantu a Los Angeles har zuwa ranar 11 ga watan Janairu. Kada za a bukaci ɗalibai su nuna shaidar gwaji da ya tabbatar da ba su dauke da COVID-19 kafin a ba su dama shiga harabar makaranta. za a buƙace irin wannan gwaji da ke tabbatar da ɗalibi ba shi ɗauke da cutar a makarantun gundumar Columbia, Washington DC, inda karatu ke farawa gobe Laraba. A ƙarshe, a yau Talata, wata kotun Hong Kong ta samu wani lauya ɗan shekaru 36 da haifuwa da laifin shirya wani taron shekara-shekara da aka gudanar ba tare da izini ba domin tunawa da waɗanda suka mutu a rikicin Tiananmen na ƙasar China a shekara 1989. Dan Raji Chow Hang Tung na wata ƙungiyar da aka rufe ta tuntuni ta Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movement in China ya shiga hannun hukuma ne wuni guda kafin bukin shekara na ranar 4 ga watan Yuni na rikicin bara. Shekaru biyu kenan da 'yan sanda suka haramta zaman makokin na shekara-shekara suna nuni da dokokin coronavirus. Amma biyo bayan gagarumar zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a shekarar 2019, 'yan raji da dama ne suke kallon haramcin a matsayin yunkuri na hana kin amincewa da ayyukan Beijing. Duk da haramcin, dubban mutane ne suka kunna kendir a fadin birnin a shekarar 2020, kana wasu kananan taruka masu yin irin haka a shekarar 2021.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma bangaren rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a sassan Najeriya daban-daban, wata matsala da ake fuskanta kuma a yaƙi da ta'addanci a Najeriya ita ce ta masu bada bayanan sirri ga 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton.
Masana da masu sharhi akan sha'anin tsaro a Najeriya na ci gaba da bayyana sahihan hanyoyin da suke ganin zai taimaka wajen magance wannan babbar matsala da ta'addabi yankin arewacin Najeriya. Ko baya ga 'yan bindiga da ke zama a daji, wata babbar matsalar ita ce masu basu bayanan sirri da ke zama a gari da ake kira informa, da masana lamuran tsaron ke ganin ya zama tilas a ɗauki matakin kawar da su a cikin jama'a. Dr. Yahuza Ahmad Getsu na ɗaya daga cikin masu sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya.
To, babban abin da gwamnati za ta yi don magance wannan matsala shine wato ai abin nan da ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Tunda yake akwai waɗannan mutane da ake cewa informers waɗanda aka kama suke hannu sun daɗe waɗansunsu suna gidan yari suna jiran shari'a. To, da ɓangaren shari'a da ɓangaren jami'an tsaro da kuma ita kanta gwamnati su yi hoɓɓasa a fito da mutum 6 a jihar Neja aƙalla ko kuma mutum 40 a yanke musu hukuncin da ya dace daidai da abin da dokar ƙasa ta tanaji, daidai da irin ayyukan da suke aikatawa, kuma a yi shi a bainar jama'a. Yin wannan a bainar jama'a kuma a bawa 'yan jaridu dama su tallata, wannan shine zai sanya wanda yake yi ya bari. Matsawar ana kamawa ba a ɗaukar mataki a kansu, babu yanda za a yi ba za a ci gaba da samun sababbin masu aikata waɗannan laifuka ba.
Amma da ku masala harkokin tsaro ba ku gamsu da matakan da ita gwamnati ke ɗauka ba akan yaƙi da wannan al'amari?
Ai, ina so in tabbatar maka da cewar wato tunda ake gwamnati a Najeriya, tunda Najeriya ta samu 'yancin kai, ba a taɓa wata gwamnati da ta ware maƙudan kuɗaɗe kuma ta kashe su da sunan tsaro irin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ba. Amma kuma maimakon a samu tsaro, kullum sai tsoro ake ƙara samu. Saboda haka kaga kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Abin da yake kawo haka shine matsalar nan ta gazawa na gwamnatin akan ɗaukar matakai na bincike akan ya ake kashe kuɗaɗen gwamnati, da kuma matsalar rashin cin hanci da karɓar rashawa wacce ta ƙi cinyewa, wanda gwamnatin ta yi alkawarin cewar ta sanya talakawan ƙasa a ranar da zummar cewar idan sun tazo za ta kawo ƙarshen wannan matsala ta cin hanci da karɓar rashawa. Matsalar ba a magance wannan ba za a iya kaiwa ga gaci ba.
Amma daktar, yanzu ya kuke ganin koma bayan da arewacin Najeriya ya samu a sakamakon wannan ta'addanci zuwa yanzu?
Sakamakon wato koma bayan da arewacin Najeriya yake samu, in ka ce ya samu ai kamar ya kare kenan, ƙara samu yake. An samu koma bayan na tattalin arziki, an samu koma bayan na rashin haɗin kai, an samu koma bayan na rashin girmama juna, an samu koma bayan na lalacewar zumunci, an samu koma baya na harkar musamman harkar ilimi, wanda duk al'ummar da harkar ilimi ta tabarbare a cikinta, wannan al'ummar komawa bayan da ta yi sai an ɗauki shekaru masu yawa ba a samu kuma a kan shi ba. Domin matsalar ilimi da muka samu a arewacin Najeriya, wallahi ina mai tabbatar maka da cewar daga nan zuwa shekara 100 ba za a iya magance ta ba. Hakan zai faru ne idan an samu waɗanda suka yadda a fara maganin matsalan daga yau.
Alhaji Jibril Alawa na ɗaya daga cikin shugabannin matasa a jihar Niger, ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala, ya ce a yanzu haka ma sun ɗauki matakin wayar da kan matasan akan illar ba da bayanan sirri ga miyagu.
Mun lura da cewa yakan mutanen nan ba zai yiwu ba sai in har mun tsayar da matsala na wannan informant, wato masu ba su bayanan sirri da za su zo su kawo ma garurukan mu hari hare-hare. Sai sa muka ce to ya kamata mu duba a tsakanin mu wayar da kan juna akan matsalan wannan ba da bayanan da suke ma wayannan miyagun mutanen.
To amma kun gayyato sarakuna da matasa da ma shugabannin addinai, me ye hikiman gayyato wayannan mutanen?
Wato hikiman haka din shine, ka ga na farko su sarakunan mu mafi akasarin su yanzu nan ba sa gida, duk sun guje ma wannan fitinan da ke faruwa. To akwai yanayin da zaka ga sarakuna ko matasa ko dai wasu shugabannin addini su ma sun dauku da wannan matsala na informants din. Sai sa muka ga to ya kamata mu fara a matsayin su na shugabanni a duk inda suke, mu fara mu jawo hankalin su ma sai su ja hankalin saura.
To madalla, idan Allah ya kai mu shirin mu na dare, za ku ji ƙarin bayani game da batun a rahoton mu na musamman a gaida Mustafa Nasiru Batsari. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wanda shine shiri na farko a wannan sabuwar shekara ta 2022, wakilin mu a Damagaram Tamar Abadi ta tattauna mana da shugaban kungiyar manoman jihar Damagaram da ke jamhuriyar Niger kan irin matsalolin da manoma ke fama da su da suke ganin yana barazana ga ayyukan noma. Kada na ja ku da nisa. Gadai Tamar.
Manoman sun koka game da sakamakon da damana ta bada a bana, mafi yawan abubuwan da suka haddasa karancin abincin. Akwai lokaci na zuwan ruwan sama, sai uwa uba canjin yanayi da duniya ke fama da ita, ba ma a ƙasar ta Nishar ba. Karancin takin zamani da kayan noma na zamani na taka rawa wajen koma bayan da manoman ke fuskanta. Hakan ta sa manoman kira ga hukumomi da masu hannu da shuni, kowa ya kawo tallafin shiga harkar noma.
Alhaji Lawalham a nan Damagara, ina noma na damana, ina kuma noman rani haka, kuma noman damana kuma nahi ba da ƙarfi wajen noman iri. To bana noma gaskiya ya dan ba da wahala. Ya dan ba da wahala kuma mu manoma mun ga iyakan fanni biyu. Fanni na harko shine gaskiya karamcin taki. Rishin taki bai ba da dama ba a dai kuma wajen aiki. Wajen aiki ma akwai matsala saboda aikin didda ake yi gaskiya aikin hannu ne. Duka noma ne na hannu na shasha. To bana ko da ya zamanto an samu matsala, lalle ruwa aka rika yi kusa da kusa, kuma ciyawa ta huto sosai ta yi ƙarfi, duri da yawa ta kasa turuwa da wannan aikin na hannu. Kenan aikin gaskiya nan ne aka samu wahala.
To amma shi wannan aikin na hannu ai dama can ainihin shi ne ake yi.
To shi ake yin shi. Amma kamar damana ta bana kin gani kamar ina tsammani dangance da sauyin yanayi ta dan yi jinkiri kanta sabka kuma da ta sabka kuma sai aka rika samun ruwa kusa da kusa kusa da kusa, to shi ya bada damar ciyawa ita ta yi ƙarfi sosai. Gurin wurin da aka nome ta ma in an yi kanta mutun an yi ruwa kuma sake dashewa take. Ai dama ita dole in ba a huda ba ciyawa kuma ina shi amfanin zai samu ya warware, ita take kawo illa saboda duk wurin da ba a nome ba bai tsibe wannan farke shine matsala. Kuma kenan sai ya kawo karamcin samun amfanin saboda duk inda ya zamanto ake samun goma sai zamanto bai ba a samu ko biyar ko shida haka.
Shi wannan noma na kamar na gargajiya shi ne kai ko kuma a kana da kamar kayan aiki na zamani na noman zamani?
Eto akwai kayan aiki na zamani tunda da farko wurin gyaran gona na sa mota. Tractor an tada an gyara wannan an yi abu nake amma sauran kuma aikin dole ma'aikata muke dauka yan barema kuma su kuma abinda suka iya wannan aikin ne na gargajiya.
Babu wani wuri inda kamar ko wata kungiya ta manoma ko kuma wata hukuma ta gidan gona da za ta iya ba ku ko take bada irin waɗannan kayan aiki?
Duka ita hukumar da lalle ya kamata ta bada kayan aiki a zaman ta shine na wadda ake ce makaima. Ita kuma ma'aikata ce wadda za ta kula da bada kayan noma kenan da taki da kayan aiki. To ita kowane ma'aikata bana ba ta yi aiki ba an tsaida ta ba ta bada takin ba yanda ya kamata sai dai takin kurum sai dai a hannun 'yan kasuwa ake samun shi kuma da ake samun shi sai ya zamanto kuma farashin ya wuce duk yanda ake tsammani. Manomi ko za ya iya sai sai dai sai kadan ba zai iya sayan yanda bukatar shi take ba.
Kuma kayan kamar kayan noman wa na zamani?
To kayan noman zamani kin san dai bai wuce galma ta shanu ko kuma sauran wannan inji na noma da ake ce motocultor. To su ma kansu babu su dan yawanci manoman da suke aikin gaskiya na gargajiya ne kuma ma kai sai a ce dai shi a noman da isasshen jari ne ma babu saboda ba a samu manya-manyan masu karhi da suke yin noman saboda su ne za su iya siyo ma kansu wa'annan kayayyakin. Tunda yanzu motar noma ko da an kawo ta in ba mai kuɗi ba ba mai iya sayan ta. Manomi a yanzu a rashin karhin shi bai iya sayan motar noma ya noma.
Su ne dai waɗannan suka kamar kawo matsala na koma baya a harkar noma.
Suna kawo matsala na koma ba harkar noma da kuma wannan harakoki na yanzu na sauyin yanayi. Harakar sauyin yanayi gaskiya shi ma kaga yana kawo matsala. Kamar yanda nace an samu jinkirin saukar damina kuma ruwa ya zo kusa da kusa. To amma wanda ya zamanto ba su da iri da ya dace iri na zamani kuma nan ma daga wajen wannan sun haɗi. Saboda an samu matsala saboda sai ka gani damina ta tsaya kuma shi ko bai samu.
To kai magana kana noman iri na zamani kamar dan mana bayani shi wannan iri na zamani kamar yaya lamarin shi?
Masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Lawal Hama da kuma wakilin mu a Damagaram Tamar Abari sai Daniel Brown da ya taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baffa Haruna Bazuga na kungiyar Arewa Media Writers. Yace muna kira ga 'yan bindigar da suke kashe al'ummar da basu aikata laifin komai ba da cewa su dawwama a duniya kada su kuskura su mutu. Idan kuwa sun mutu to su tabbatar da cewa za su yi bayanai dalla-dalla akan yadda suka kashe bayan Allah ba gaira ba dalili. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon VOA Hausa mu fa Samson ba ma goyen bayan yin sulhu da 'yan ta'adda. Domin hakan zai ba su damar kafa wasu sharuɗa waɗanda idan ba a cika musu su ba za su iya komawa kan ta'addancinsu. Sa'annan kuma hakan zai buɗewa wasu bara gurbin mutane su ma su ɗauki makamai suna ta'addanci kamar waɗannan na bayan har su ma sai an lallaɓe su an yi sulhu da su. Don haka kawai kamata ya yi gwamnati ta yi abin da ya dace ta yi amfani da dukkan ƙarfinta domin murƙushe 'yan ta'addan nan sako daga Haruna Boda in Kayibo karamar hukumar kafan Hausa a jihar Jigawa. Shi kuma Shehu Adamar Jau cewa yayi idan muka dubi yadda sulhu da ƴan bindiga bai haifar da sakamakon da ake nema ba a baya. Za mu iya cewa batun neman sulhu da aka ce shahararren ɗan bindigar nan Bello Turji na nema abin juyawa baya ne, domin gaskiya ba mu ga amfanin bada ba idan har babu rai. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Shiga yajin aiki akan halin ko'in kula da ake wa ƙananan ma'aikata a jamhuriyar Niger, wannan mataki ne mai kyau da fatan gwamnati za ta duba lamarin cikin sauri. Sako daga Yahaya Danno Azare da na Maira Umar Makera tare da Umar Abubakar Odoji Azare. Shi kuma Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa jihar Zamfara cewa yayi salam VOA Hausa. Ci gaba da maida ƴan gudun hijira garuruwansu na asali da gwamnatin jihar Borno ke yi, hakan yayi daidai. Sai dai fa akwai buƙatar a tsaurara matakan tsaro a waɗannan garuruwan domin kaucewa komawa gidan jiya. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce salam VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama dan mu yi kira ga al'umman Najeriya baki ɗaya. Mu sani cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha a Najeriya ba za su gyara mana halayyarmu ba, sai dai mu da kanmu ne za mu gyara halinmu. Don haka ya kamata mu zama masu kishin ƙasa ganin cewa ta hakan ne kawai ƙasarmu za ta ci gaba. Sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam shagarin local government da Kabiru Muhammad Karaye da Faruk Mahekaruga Sokoto a Najeriya. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Yace salam VOA Hausa, muna fatan cikar wa'adin matakin rufe sansanin ƴan gudun hijira a jihar Borno da mai girma gwamnan jihar Baba Gana Umar Zulum ya bayar na mayar da su garuruwansu na asali. Ba wata sauran matsala da za ta biyo baya na tashe-tashen hankali ko makamancin haka. Da fatan Allah ya ƙara mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. To yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a takaice.
To Maryam a takaice, a yau Talata kungiyoyin rajin kare demokradiyya a Sudan sun yi kira ga gudanar da zanga-zangan adawar juyin mulki a daidai lokacin da kasar ke ƙara shiga rudani bayan murabus ɗin Prime Minister kasar a farkon makon nan. A cikin watan Oktoba ne aka hambarar da Prime Minister Abdul Hamdok, aka kuma sake ɗora shi akan mulki bayan wata guda. Biyo bayan wata yarjejeniya da sojoji da zammar kwantar da tarzoma da kuma zanga-zangar ƙin jinin juyin mulki, Hamdok ya sauka daga mukaminsa a ranar Lahadi yayin da ya gaza cimma daidaiton siyasa tsakanin sojoji masu mulki da kuma ƙungiyoyin rajin kare demokradiyya. Akalla mutane takwas ne suka mutu a wata ambaliya da ta afku a kudancin Iran sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake zaton zai ci gaba har zuwa ƙarshen wannan mako, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka faɗa a yau Talata. Bayan ambaliya da ruwan sama a cikin ƴan kwanakin nan da suka gabata a yankin kudancin ƙasar, mun ga ƙaruwa asara da yawan mace-mace, inji kakakin ma'aikatar ceto ta ƙasa Mujtaba Khalidi a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. A ƙarshe, sabbin kamuwa da coronavirus a ƙasar Australia a yau Talata ya kai matsayi na tarihi, lamarin da ke ƙara ɗawainiya a kan asibitoci da cibiyoyin gwajin cutar a faɗin ƙasar. A garin Melbourne, layin mutane da suke jira a wajen ɗakin gwajin ya yi nisa, yayin da aka ba da labarin sabbin kamuwa da cutar a New South Wales, jiha mafi yawan mutane a ƙasar Australia da kuma jihar Victoria. Jerome Weimer, shugaban kwamitin yaƙi da COVID-19 a jihar Victoria, ya ce adadin mutane da ake sa ran gani a asibiti ya zarce abin da ake gani a cikin kwanaki goma da suka shuɗe, kana ana sa ran za a ci gaba da samun haka.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.